This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma kuna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk lokacin da ake bukata a ko ina a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Jummai Ali, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed ya ce ba inda 'yan Najeriya suke abu daya sai in ana kwallon kafa. Uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Muhammadu Buhari tana kewayen kaddamar da shirin inganta lafiyar mata. Akwai shirin kallabi kai har ma da sakonnin da kuka bar mana. Yanzu bari mu fara da labarin duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Wani labari da muka samu da damadamin sanaciya rundunar sojan Pakistan ta ce da sanyin safiyar yau Juma'a wasu 'yan yakin sa kai suka kai hari wani sansanin mayakan saman kasar da ke yankin arewa maso yammacin kasar. Wani mai magana da yawan soja ya ce 'yan yakin sa kai tsakanin 7-10 ne suka kai hari sansanin da ke gundumar Badebar. Jami'in ya ce an kashe 6 daga cikin 'yan tawayen a musayar harbe-harbe da jami'an tsaro, yayin da kuma jami'an tsaro guda 2 suka ji rauni. Nan da nan babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. To bari kuma mu leƙa kasar Burkina Faso, inda shugaban sabuwar majalisar mulki ta kasar General Gilbert Diendere ya ce shugaban kasar da Prime Minister kasar suna nan lafiyarsu kalau a hannun sojoji, kuma nan ba da jimawa ba za a sako su. Jiya Alhamis, General din ya yi wannan furuci a hira da sashen Faransanci na nan muryar Amurka ya yi da shi, kwana ɗaya bayan da sojoji suka hamɓar da gwamnatin wucin gadi kuma suka kama shugabannin gwamnatin. General Diendere ya ce sojoji sun kifar da gwamnati ne a saboda shirin harkokin siyasar ƙasar yana nuna son kai. Ya ce zai fara tattauna harkokin siyasa da zai haɗa da dukkan jam'iyyun siyasar ƙasar. Da an shirya a ranar 11 ga watan Oktoba, idan Allah ya kai mu, za a yi zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta Burkina Faso, amma a yanzu shinan gaibu sai Allah. An ba da rahoton cewa an kashe aƙalla mutane 3 lokacin da matasa waɗanda suke yin zanga-zanga suka yi ƙoƙarin taruwa a kusa da fadar shugaban ƙasa a birnin Wagadugu. Ofishin jakadancin Amurka da ke ƙasar ya ce an sa shingaya a tituna a duk faɗin birnin. Da aka kusa harshe kuma fadar shugaban Amurka ta White House sai Allah wadai da juyin mulkin. Jiya Alhamis kuma muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙasashen Afirka Erastus Muenche ya buƙaci shugabannin soja da su mai da mulki hannun gwamnatin wucin gadi nan take. Ya kuma yi kira ga 'yan ƙasar Burkina Faso da kada su baiwa sojoji haɗin kai da goyon baya.
Kasar Kuroshiya ta sa rundunar sojan kasar a cikin shirin kota kwana bayan 'yan gudun hijira sun baiwa hammata iska da 'yan sanda a kan iyakar kasar da kasar Sabiya a lokacin da suka yi ƙoƙarin kutsawa yankin ƙungiyar ƙasashen Turai. 'Yan sanda ba su yi amfani da ƙarfi a kan 'yan gudun hijirar ba a lokacin da suka yi ƙoƙarin kare shingen da aka sa. To amma daga baya 'yan gudun hijira sun fi ƙarfin 'yan sanda suka kutsa cikin Kuroshiya. Ƙasar Kuroshiya ta zama ƙasa ta baya-baya wadda ke fama da talauci da ta fuskanci rikicin 'yan gudun hijira, bayan da 'yan sandan kwantar da tarzoma na ƙasar Hungary suka yi amfani da barkonan tsohuwa da feshin ruwa a kan 'yan gudun hijira a ranar Laraba domin hana su wucewa. A halin da ake ciki, Majalisar Dokokin Ƙungiyar Ƙasashen Turai ta goyi bayan shirin rarraba 'yan gudun hijira 120,000 tsakanin ƙasashen ƙungiyar domin rage cunkoso a kan iyakar ƙasashen ƙungiyar. Mataki na gaba kuma shi ne ministocin harkokin cikin gida na ƙungiyar su amince da shirin. Matsawar za su iya canza matsayin ƙasashen gabashin Turai wanda ba su aminta da wannan shiri ba.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Ukraine ta fi da sunayen 'yan jaridan ƙasashen Turai guda 6 daga cikin sunayen waɗanda ta haramta wa shiga ƙasar. To amma wata sananniyar ƙungiyar kare 'yancin 'yan jarida ta ce ya kamata a fidda dukkan sunayen 'yan jarida daga cikin waɗanda aka haramta wa shiga ƙasar. Jiya Alhamis, Majalisar Tsaro ta ƙasar ta ce ta goyi bayan kiran da shugaba Petro Poroshenko ya yi cewa a fidda sunayen 'yan jarida guda 3 na kamfanin BBC da wasu 'yan jarida guda biyu daga ƙasar Spain da kuma wani ɗan jarida bajamishe daga cikin sunayen 'yan jaridar ƙasashen duniya 41 da aka haramtawa shiga ƙasar Ukraine na tsawon shekara guda. Mr. Poroshenko ya faɗa wa jakadiyar Ingila Ukraine Judith Gold a canja matsayin da ya yi a wata ganawa da ya yi da ita jiya Alhamis. Yana mai faɗin cewa 'yancin 'yan jarida yana da daraja a wurinsa. Kwamitin kare 'yancin 'yan jarida ya yi maraba da canja matsayin da shugaba Poroshenko ya yi, to amma ya ce ya kamata a fidda dukkan sunayen 'yan jarida domin su samu sukunin gudanar da ayyukansu a yankin babu tsangwama.
Majalisar Dokokin Amurka ta kasa soke yarjejeniyar nukiliyar da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran, kuma a ranar 18 ga watan gobe na Oktoba, idan Allah ya kai mu, za a kaddamar da amfani da yarjejeniyar, a yayin da Iran ta aiwatar da sauye-sauyen da aka buƙaci ta yi domin a ɗage takunkumin karya tattalin arziki da aka aza mata. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ba da sanarwar cewa tsohon jakadan Amurka a ƙasar Poland Stephen Mall shi ne zai jagoranci ƙaddamar da yarjejeniyar. Mr. Kerry ya ce Mr. Mall zai jagoranci yunkurin domin tabbatar da Iran ta cika dukkan alkawuran da ta yi. Tun da farko a jiya Alhamis, sanatoci 'yan jam'iyyar Republican sun yi yunkurin ƙarshe na ƙoƙarin ƙin amincewa da yarjejeniyar. Suka gabatar da wani matakin inda a ce an amince da zartarwar zai hana sassaucin takunkumi sai fa idan Iran ta amince da kasancewar Isra'ila kuma ta sako dukan Amurkawan da take tsare da su. Labaran sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya ta shirya taron gabatar da wata kasida ta cikar shekaru 55 da 'yancin kai a ƙasar. Sai dai gwamnan Kwara ya ce 'yan Najeriya ba inda suka fi haɗin kai sai in ana ƙwallon ƙafa. Hassan Umaru Tambuwal ba mu sha.
Gwamnan jihar Kwara Alhaji Abdul Fatah Ahmed ya ce in banda wajen wasar ƙwallon ƙafa dukkan 'yan Najeriya kawunan su rarrabe suke. Gwamna Abdul Fatah Ahmed, wanda sakataren gwamnatin jihar Kwara Alhaji Isiyaka Sola Gold ya wakilta, ya furta hakan ne a wajen lacar cikar Najeriya shekaru 55 da samun 'yancin kai da kungiyar 'yan jarida ta jihar Oyo ta shirya a hedkwatar 'yan jarida da ke Iyaganku Ibadan a jiya Alhamis. Gwamna Abdul Fatah Ahmed ya ce in banda lokacin wasar ƙwallon ƙafa da club ɗin Najeriya zai buga da wata ƙasa bai ga lokacin da 'yan Najeriya za su zama ɗaya ba, kuma ba zai ce akwai wani lokacin da 'yan Najeriya za su zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya ba, ko kuma su yi tunanin cewa ƙasar su ɗaya. Gwamnan na jihar Kwara ya ce baya son ya kama sunan wani mutum, amma ana iya tunawa cewa ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin ƙasar nan ya baiwa yankin sa fifiko a wajen mulki a lokacin da yake mulkin. Gwamna Ahmed ya ce sai a wajen wasar ƙwallo idan muna wasa da wata ƙasa a lokacin ne ba wanda zai ce shi Ibo ne, Bayarbe ne, ko Bahaushe ne, kowa dai yana ƙoƙarin cewa a sami nasara. Gwamnan na jihar Kwara ya ce irin waɗannan halaye suna yin illa ga zamantakewa da cigaban ƙasar nan. Ya buƙaci 'yan Najeriya da su haɗa kai da juna ba tare da la'akari da ƙabila, lardi, yanki ko addini ba, domin ɗorewar zaman lafiya da cigaban ƙasa. Ƙungiyar 'yan jarida ta jihar Oyo dai ta kare ma gwamna Abdul Fatah Ahmed da Vanguard of Democracy, wato dandamalin demokradiyya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Matar shugaban ƙasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta fara gangamin shirin tallafar lafiyar mata. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton.
Cutar sankaran mama da kuma na mahaifa na ma cikin cututtukan da ke hallaka mata musamman ƙasashe masu tasowa irin Najeriya, wanda hakan ne ma ya sa matar shugaban Najeriya Hajja Aisha Buhari kaddamar da shirin gangami da take kaddamar da shirin a garin Yola mahaifarta. Matan shugaban Najeriya ta ma buƙaci gwamnatocin jihohi da kuma na ƙananan hukumomi da su ma su bi sahu don samun nasarar wannan shiri na bunƙasa kiwon lafiya mai taken Aisha Buhari Women Health Initiative, inda mata yaba likitocin da suka sadaukar da kansu a wannan yunkuri.
Ina nan Yola yau a garina, mun fara yin aikin duba lafiyar mata. Mun fara shi a Kalaba, ban samu zuwa ba don bana nan. So yanzu na dawo ina nan sai ya hadu da lokacin da za a yi na Adamawa shine na zo, kuma ya hadu da za a yi a wurin makarantar da na yi primary school a shekara 32 da ya wuce. So mun gode maku da fitowa, kuma mun gode ma likitoci da nurses da suka hada kai suke bada gudumawarsu. Ba wanda ya biya su, sun ce mun ne kawai ga abinda za su iya bada taimakon su. Na ce to bari mu fara duba lafiyar mata. A cikin abubuwan da ake yi din nan duka, ina gani kaman duba lafiyar mahaifa da na nono, wanda ya zama shine babba wajen halaka mata. A yanzu zaka shiga dakin kai test din kuma su baka result din, wanda ko aina ma ka je sai kai sati 3 zuwa 4, amma yanzu zaka yi a baka result.
Kimanin mata 2000 ne daga kananan hukumomin jihar 21 aka duba lafiyar su, kama daga gwajin cutar kansan zuwa na suga, hawan jini, ido da kuma hakora, yayin da wasu ma suka kawo yaran su domin a duba lafiyar su.
Hawan jini, kansa.
Hajiya gashi kin zo wannan wajen me kawo ki?
Magana yaro na ne.
Me kika zo ki anan ne?
Abin kaji kace ne.
Don a yi miki me?
Na samu taimakon ma.
Na zo gwada jikina. Na samu an gwaje-gwaje kashi-kashi. An gwada mini na ciwon hakori, BP da kuma breast.
Yanzu na ganki da menene hannunki wannan abin?
Sun bani magunguna Flagyl da Diclofenic da kuma
wani kira zaki wa 'yan uwanki mata na
zuwa. Okay, kiran da zan yi ma mata zuwa asibiti, ya kamata su na zuwa ana duba su, ana duba yanayin da suke a cikin. Me na ji daɗi da zuwa na wannan wuri, don ban samun ma zan samu in zo nan har in samu magunguna kaman yanda na samu yanzu haka ba.
Ta na ji daɗi sosai tun da na samu magunguna da yawa.
To wani kira ki wa matan da watakila ba zo an gwada su ba?
To yana da kyau su ma in dai an sake kira su yi hanzari su zo domin su a gwada su, su ga lafiyarsu, su karɓi magani, kuma kyauta ne komai.
Dr. Ramatu Baba Muhammad ita ta yi jawabi a madadin sauran likitocin da ke wannan aiki.
Mai girma matan shugaban kasa, akwai na san ba ki da lokaci da zaki je ki duba IDPs, amma akwai lissafi za mu baki da Allah in kin samu lokaci sai ki dan duba daga irin matsalolin da aka samu lokacin insurgency din nan. Mun gode Allah ya saka da alheri.
Daga bisani dai matan shugaban kasan ta mazace waɗanda suka samu raunuka sakamakon tashin bom da ya auku a sansanin 'yan gudun hijirar da ke mulkohi, wanda yanzu haka make kwance a asibiti ana duba lafiyar su, inda ko taya musu addu'ar samun lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun, sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin tuma amin.
To amin shatan Niger, kafin mu ci gaba bari mu dan shakata.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce fadake. Yau Sa'adu Zungur ke kira da abu mai karsashi.
Mun zauna lafiya. Mun zauna lafiya.
Zaman lafiya da juna, zamanin roƙon amana. Da maslaha da juna, da soyayya da juna, dangi mu fahimci juna, mu dau ilimi mu zauna, mu yi amfani kununa. A aikace ƴan uwana, a ba kyama ba khiyana. Sani a cikin mashiya, ka zamo al'alimu masanin sirrin sarari da kuliya ka sallada aiwa bauta da sani a cikin biyayya amfani ilimi aiki da sani bisa sunkaya siyasar rayuwa muna tabadan badan wa akuliya hakanan demokaradiya ita ma ambar mu baya ilimin islamiya muna takaro dan jayayya muna tafagauniya jiban gafiyar baido a waya jikin kasa a kasar mu muna a sahu na baya haka fallin kireke ira muna a sahun yan baya baya a harkar kimiya a da fasaha an bar mu a baya an fi mu da ilimi
to mun gode Aminu alakar aminta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda kuma agogon mu nan yana cewa karfe 3 da kusan minti 18 ga shirin mu na gaba
Masaurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. A shirin namu na yau za ku ji hirar da abokiyar aikin mu Jummai Alitayi da Dr. Zainab Atiku Bagudu matar gwamnatin jihar Kebbi da Sanata Binta Masu Garba daga mazabar jihar Adamawa da kuma Hajiya Binta Ma'azu shugaba wata kungiyar karfafawa mata gwiwa da kare haƙoƙin su a fannin mulki da shugabanci. Game da wani taron bita da ƙarawa juna sani na tsawon kwanaki 3 da kungiyar African Women in Leadership ta gudana a jihar Texas a nan Amerika cikin watan da ya gabata. Ita dai wannan kungiyar ta ƙasa da ƙasa ce dake karfafawa mata gwiwa da inganta matsayin su ta fannin shugabanci ko kuma na jagoranci. Musamman ma mata a nahiyar Afirka ga dai yadda hirarsu ta kasance.
To da farko ga bayanin da Dr. Zainab Atiku Bagudu ta yi min.
To an tattauna abubuwa da yawa amma daga cikinsu ina gani abin da ya fi muhimmanci gare mu yanzu shi ne maganan kula da yara da aka yi. Wannan kungiyar ta matan Afirka sun kikiro wani shiri wanda ake cema One Mother One Child wato uwa daya da ɗa guda. Wannan shirin yana tanadin kuma yana kiran mata hadde wajajen mu ƙasar Afirka cewa su kula da yara, su ɗauki nauyin yaro guda duk macen da ta ga tana da hali, ba wai kawai halin kina da kuɗi haka ba, kaman kina da lokaci da zaki iya tattalin yaro taimaka ma ilimin shi. Ana son a bada gudunmuwa wajen zuwa wajen karatunsu musamman ga ƴaƴa mata. Yanzu da muke da matsaloli game da wannan tashin hankalin da ake na matsalar tsaro Boko Haram da mutanen da suka rasa gidajensu, akwai yara da yawa wanda suka rasa iyayensu. To wannan shirin yana da mahimmanci gare mu kwarai da gaske.
Kamar ta dauke shi reno ne ta kai gidanta ko ko ta rika bada kudin
re? A haka ba, ta rika bada gudunmuwa, ta rika in tana iya daukan nauyi a kai ha gida. To wannan kuma shiri ne wanda sai an hada da hukuma kuma kungiyar tana iya ta yi abinda ake cewa adoption.
To ke kuma Sanata Masu Garba, menene ke kuma yafi jan hankalinki ko kuma yafi muhimmanci a gare ki?
Farko da aka kira aka tuntube ni akan wannan maganan, to sai na duba wannan abun ya shafe bangaren majalisa tawa da mutane suka yadda da ni suka ba da ƙarfi su san ni zai ya kamata in wakiltansu akan abun da ya faru da mu a cikin bangaren mu mutanen arewa ta kudu. Sai na zo na gan wajibi ne na zo wannan taro, kuma wajibi ne kuma na sa murya na a cikin bangaren abun da yake shafe mutanen mu, musamman ƴan yara ko mata da suka rasa rayukansu, ma yaransu ko iyayensu da suke neman taimakawa da ya kamata su ma a karɓe su a cikin al'umma, kuma a san da za su zo su yi kama tafiya a cikin al'umma.
To Hajiya Binta, ke kuma fa?
To gaskiya wannan taro da aka yi taro ne wanda ya ƙara mana ilimi ta kowane ɓangare, wato ta farnin siyasa ma da farnin kula na wanda ita Dr. Zainab Bagudu ta yi magana a kai, wa ɗaya ɗaya. Amma kana da iya iko ma, in Allah ya baka iko ko ya baki iko ki ɗauki ƴaƴa ma fiye da yafi guda. Amma tsanani duk wani memba da ke ciki an buƙaci cewa a je a gwada wannan, kamar ya kasance a Turance project, inda har da gaske ake a cikin wannan ƙungiya. To abu ne sosai wanda aka kawo zai kawo gudunmawa, zai kawo taimako ba kaɗan ba. Akwai waɗanda suka ce ma suna da waɗanda suka gada ko suka ɗauka wajen rashi ko ta haihuwa, ko kuma ta waɗansu ma ba su taɓa haihuwa ba, sun saba yi tuntuni. To kusan yanayi ne wanda mu ƴan arewa yana tare da mu, ba wani sabo ba ne. Kusan wannan duk wanda ta san ciwon ya kamata ta taso daga babban gida, tabbas za ki ga ta ɗauki nauyin ƴan uwa, ta ɗauki nauyin maƙota. Kamar ni dai abu ne wanda na saba a rayuwata, a kan irin wannan ƙoƙarin da nake da jama'a na ma ya sa na shiga siyasa, saboda in ƙara ba da babban gudunmawa da zai taimaka ma inda na fito. To abu ne sosai wanda aka sa a gaba mai amfani.
Masu saurare, a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta jagoranci wannan tattaunawa da baƙin da suka halarci wannan zauren, da Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga sakonnin da kuka bar mana a waya.
Assalamu alaikum. Yau ku bani rubutu ne ko fati game da yan ta'addan nan sojojin Burkina Faso waɗanda sun ta haɗarar da gwamnatin dukan ƙarya. Ainihin farafin lafin zaɓe gwamnatin ɗinki sun tsaya a kan ta'addanci, suka je suka haɗarar da gwamnatin ɗinki don su samu wata kasa. Ina fatan Allah ki ba su zaman lafiya. Allah ya tabbatar mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya. Nagode.
Assalamu alaikum. Sai magana Hajiya Ubuji Garo mai Tireda a Sakar Alaba, Lagos, Nigeria. Gwamnonin arewa da kuke yi wurin za ku hankalta su masu wa'azi. Kafin ku yi wannan, ya kamata a ce dukkanin ku kowanne a ƙaramar hukumar su ku ga ya samar da kuyayen noman rani irin yadda aka gyara a ƙaramar hukumar kula domin talakawar samu aiki, ba wai ku bar jaki kuna dukkan su kuskuren ku kenan. Abin da muka iya cire a dogon gidan abin da ya kamata ya amfani al'umma kuma arziki talakawan ku ya ƙaru ba su kuskuren ba, sai kun bar jaki kuna dukkan su, ba haka su wata kuma ba. Kafin kulmin mutum da abota ya kamata ku kama mutum, bai kamata ba tsara abin da zai da amfani.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Mai magana Ayuba Garba Imam, kafin madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau, ina kira ga 'yan Najeriya, musulmanmu da kiristanmu, da Allah mu haɗa kai yi gaskiya kuma mu riƙe amana a wannan shugabanci na Muhammadu Buhari. Yana ƙoƙari ya tabbatar an yi gaskiya a Najeriya. To da Allah, ina kira ga musulmai da kiristotinmu, mu haɗa kai mu yi gaskiya, mu riƙe amana a duk inda muka samu kanmu. Na gode. Mai magana Ayuba Garba Imam, katin madaki a jihar Bauchi.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Radio America. mai magana Sa'adu Saidu daga nan Daura. Ra'ayina a yau zan miƙa koke ne ga ainihin ƴan balantiya na civil defense. Ya zama na cewa gashi sun shekara takwas suna aiki, amma sai ya zama na cewa idan an tashi ɗaukar civil defense wanda suke permanent, sai a duba masu uwa a gidan murhu sai a ɗauke su. Amma su kuma wannan ƴan balantiya ɗin duk sun ƙware a kan aikin, a har kullum sai dai a duki musu alƙawalin za a ɗauke su permanent. Amma har inda yau take ba a ɗauke su ba sama da shekara takwas, wanda kuma hakan ba ƙaramin wani kuma baya ba ne ba, da kuma ainihin tauye musu haƙoƙinsu. Da fatan masu ruwa da tsaki a kan wannan al'amari za su duba kocensu domin magance musu shi.
Daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi, kuma ba a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne, sai dai in mutu ya zallala. Duk ilimin da Allah ya baka ta hanyar wannan ilimi kana iya kai taimako wanda zai kai ka aljanna, ya kai iyayenka ma aljanna, kuma ya kai masoyanka da makwabtanka a cikin aljanna. Waɗannan irin abubuwa babu inda ake samun su sai fannin ilimi.
Mai girma sarkin tawa Alhaji Muhammadu Addu Akaji a lokacin da ɗaliban jami'ar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto suka kai masa ziyara. Ku saurari shirin nagari na kowa ranar kowace Lahadi cikin shirin Hantsi. Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma sai mu je ga labarin duniya amma a takaice.
Rundunar sojan Pakistan ta ce da sanyin safiyar yau Juma'a wasu 'yan yakin sa kai suka kai hari wani sansanin mayakan saman kasar da ke yankin arewa maso yammacin kasar. Wani mai magana da yawan soja ya ce 'yan yakin sa kai tsakanin 7 zuwa 10 ne suka kai hari sansanin da ke gundumar Badebar. Shugaban sabuwar majalisar mulki ta kasar Burkina Faso General Gilbert Diendere ya ce shugaban kasar da Prime Minister kasar suna nan lafiyarsu kalau a hannun sojoji, kuma nan ba da jimawa ba za a sako su. Jiya Alhamis General Diendere ya yi wannan furucin a hirar da sashen Faransanci na nan muryar Amurka ya yi da shi kwana ɗaya bayan da sojoji suka hambara da gwamnatin wucin gadi na kasar suka kuma kama shugabannin gwamnati. Kasar Croatia ta sa rundunar sojan kasar a cikin shirin ko ta kwana bayan 'yan gudun hijira sun baiwa hammata iska da 'yan sanda a kan iyakar kasar da kasar Serbia a lokacin da suka yi kokarin kutsawa yankin kungiyar kasashen Turai. 'Yan sanda ba su yi amfani da karfi a kan 'yan gudun hijirar ba a lokacin da suka yi kokarin tare wato kare Schengen da aka sa. To amma daga baya 'yan gudun hijira sun fi karfin 'yan sanda suka kutsa cikin Croatia. Kasar Ukraine kuma ta fidda sunayen 'yan jaridun kasashen Turai guda 6 daga cikin sunayen waɗanda ta haramta wa shiga kasar. To amma wata sananniyar kungiyar kare 'yancin 'yan jarida ta ce ya kamata a fidda dukkan sunayen 'yan jarida daga cikin waɗanda aka haramta wa shiga kasar.
To da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na Hantsi, sai an jima da rana za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin Jummai Ali da ta tayani gabatarwa da kuma jagoran shirin Chibahiro Deodone, sai kuma injiniyanmu na yau Jim Harmon, ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.